الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل الناس فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناكثات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلنا عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان ديننا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم الله تعالى دعاء وأنه يمشي نرى نرى أصبر دل الله دي أيو بيو قوات الربيع الأول هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو تيادة دليه إلى ثلاثين دبيو وانكما يزولي دي دبير قوات بيو شكرا ميلادية تدبو بي دبو مشاكا a wannan majalisi namu na mako da muke karatu a cikin littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar Ahmad ibn Abd al-Latif az-Zabidi rahimahullah ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 123 kuma za mu tashi a kan hadisin Abu Sa'id al-Khudri ما لهيت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنكر قدق أبو سعيد الخدري ألا كان مصير ده قال يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر النبي صلى الله عليه وسلم يا كتا ألوك شن سلى وتوسل لي وكما سلى تأجمي إلى المصلى zuwa wurin sallah kamar alal nisa'i sai ya wuce ta inda mata suke fa kala yace ya ma'sharan nisa'i ya ku mata ko ya ku taron mata ta saddaqna ku bayar da sadaka fa inni uritu kunna akthar ahli an-nar domin ni an nuna mun ku kuka fi kowa yawa wuta fa kullu sai suka ce wa bima ya rasulullahi a dalilin ne a saboda me ya ma'aikin Allah qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake tukfirna la'na kuna yawan kinuwa wa tukfirna al-ashira sannan kuna butulcewa abokin zama ma ra'aytu minna qisati aqlin wa dinin azhaba lilubdi ar-rajul al-hazim min ihdakunna ban taba ganin masu tawayar hankali da addini ba wadanda suke tsananin ko saurin tafiyar da hankalin mutum mai bin abu a hankali mai bin abu a nitse kamar ɗaya daga cikinku kulla sai suka ce wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya rasulullah menene tawayar hankalinmu da addininmu ya ma'aikin Allah qala sai ya ce alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadatir rajuli ashe shaidar mace ba tana rabin shaidar namiji bane kullum sai suka ce bala haka ne. Kala sai ya ce fazaliki min nuqsani aqliha, to wannan yana daga tawayar hankalinta. Alaysa idha habat lam tusalli, ashe ba idan tai haila ba ta sallah ba, wa lam tasum kuma ba ta azumi? Kullna sai suka ce bala haka ne. Kala sai ya ce fazaliki min nuqsani diniha, to wannan shine tawayar addinin nata. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a nan a cikin kitabul haid, karkashin babu tarkil haid as-sawm, babin mace mai haila tana barin azumi. Hakanan ya fitar da shi a kitabul zakat. Lafazinsa yadda ya zo a kitabul zakat daga Abu Sa'id al-Khudri dai radiyallahu ta'ala anhu, yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fita, fi adha aw fi fitr, lokacin sallar layya ko kuma sallah karama, ila musalla zuwa gurin sallah, thumman sarafa, sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gamu ya juya, fa wa'adha an-nas, yayi wa mutane wa'azi, fa amara bis sadaqati, sannan ya umarni ko fa amarahum bis sadaqati, sannan ya umarci mutane da su fitar da sadaka, su bayar da sadaka. Fa qala, yace ya ayyuhan nas tasaddaqu, ya ku mutane ku fitar da sadaka, ku ba da sadaka. Sannan kuma sai ya tafi inda mata suke, ya faɗi wannan magana da ta zo a cikin wannan hadisi, ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna fa inni uritu kunna akthar ahli an-nar. Arwayar Abu Sa'id al-Khudri a kitabu zakat akwai ƙari a ƙarshen hadisin, inda yake cewa falamma sara ila manzilihi, yayin da manzo Allah ya gama musu wa'azi ya koma gidansa, ja'at zainabu imra'atu ibn mas'ud tasta'zinu alayhi, sai zainab matar abdullahi dan mas'ud ta zo gidan manzo sallallahu alaihi wasallam tana neman izinin shigowa. Faqila lahu, sai aka ce da shi, ya rasulullah, hadhihi zainab, da zainab nan tana neman iso. Kala, sai manzo Allah ce, ayyu zayanibi, wacce zainab din? Sai sa in ka zo ka kwankwasa gida, aka ce waye? Kaka ce Ibrahim, ko kace Muhammadu, ko kace Ahmadu, kawai sai shi. Sai ka faɗi cikakken sunanka, ko ka faɗi sunanka da laƙabin da ka fi shahara da shi. Muhammadu bakanike ne, kar kowa ya san kai ake kira. Amma kawai ka ce Muhammadu, kamar ni a rayuwa ta ba wani Muhammadu na sani, sai kai. Sai daga ka faɗa min Muhammadu, kai kaɗai ne Muhammadu a kundin ƙwaƙwalwa ta, kaga wannan ba daidai ba ne. Hatta masu buga waya suna da irin wannan. In mutum ya buga maka waya, kana so ka san wane ne, kawai sai ce maka Ibrahim, ni ne Ibrahim. To kai da Ibrahim, fi sabila a waya ta Ibrahim nawa ne? A ungonmu Ibrahim nawa ne? Sai ka faɗi cikakken sunanka, ko mutum ya zo ya ce ana sallama. Tun farko ba haka ya kamata ya ce ba, a je a ce wane yana sallama, kuma ya ba da cikakken sunan shi. In ka dawo ka ce yaro zai tambaye wane ne, sai kawai ya ce maka Isa ne. To Isa, wane Isa? Karshe in ya dawo sai ka ji wani Isa da ya ba da bakasin shi ba. To irin wannan sai ka ba da cikakken abin nan. Shi ya sa da wannan ya ce Zainab tana neman izini, sai ta wuce ayyu Zainab. To da Zainab ɗin, faƙila, sai aka ce imratu ibn mas'ud, matar Abdullahi ibn mas'ud. Fa qala na'am, yace to idanu laha, ta shigo. Fa udina laha, aka yi mata izini ta shigo. Fa qala, sai ta ce ya nabi Allah, innaka amarta al-yawma bis sadaqa, a yau ka yi mana wa'azi ka ce mu fita da mu ba da sadaka. Wa kana indi huliyun li, ina da abin nan zinare na ado, faratu an atasaddaqa bihi, sai so in yi sadaka da shi. Faza Abu ibn Mas'ud annahu wa waladuhu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alayhi, amma Abdullah ibn Mas'ud sai ya rike cewa shi da ƴaƴansa su suka fi cancanta su cinye wannan sadaka. To dai ga sai kike ganin ta ya za a yi yar gida haka, kamar ma ba sadaka sai ba, tunda in ta bashi kamar ya ta ba kanta ne, tunda in ta bashi ya je ya sayar ya samu kuɗin da za a ce fa ne so kayan abinci, kaga da ita dai za a lashi. To sai take kamar abun bambara kwai haka, ya za ta ba shi ta ba majin ta karshe ita da yayanta kuma su cinye abu to shine ta fito ta zo ta samu manzo sallallahu alaihi wasallam da wanda ta tambaye shi fa qala sallallahu alaihi wasallam sadaqa ibn mas'ud dan mas'ud yayi gaskiya zawjuki wa waladuki ahqqu man tasaddaqta bihi alaihi mijin ki da yayanki su suka cancanta ki ba su sadaka to wannan ziyadar wannan karin bayanin ko kissar Zainab da tazo a cikin kitabu sahih al-Bukhari a kitabu zakka da tazo ba a cikin Muslim bal Muslim ma da yaro wato hadisin kawai ya ihala hadisin Abu Sa'id bai kalafa dan sa ya kalafa dan hadisin Abdullah dan Umar shi ma akwai irin wannan hadisin da yaro wato na irin wannan kissa ta tawazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mata amma bai kawo sannan ya kawo isnadin hadisin Abu Sa'id al-Khudri sannan sai yake kamar hadisin Abdullahi dan Umar bai kawo shi da lafazin sa ba sannan lafazin hadisin Abdullahi dan Umar kuma babu kissar Zainab saboda kaga kissar Zainab babu ita a cikin sahih al-Bukhari wannan hadisi sahih Muslim nake so in ce babu ita a cikin sahih Muslim a cikin Bukhari kawai take a irin wannan hadisi Abu Huraira ya rawaito kwatankwacin sa akwai riwayar Muslim da Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra haka nan da Ibn Khuzaima a cikin ingantaccen sahih littafin sa haka nan Tahawi a cikin Sharh Ma'ani al-Athar da kuma Ahmad a Musnad da Abu Ya'la a cikin Musnad din sa da Ibn Abdul Barr a cikin Tamhid da wasu su rawaito wannan riwaya daga Abi Sa'id al-Makhduri shi ko daga Abu Huraira cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama in sarafa min salati as-subh ya gama sallar asuba fa atanni sa'a fil masjid tayzo inda mata take a masallaci fa waqafa alaihinna ya tsaya tsaye kan su fa qala ya ma'ashara an-nisa ya ku dandazan mata ya ku jama'ar mata tasaddaqna ku ba da sadaka فما رأيت من نواقص عقل قد أو دين أذهب لقلوب ذوي الألباب من كنا كما انتقب نما سورة بيان هنكلي دا الدين هما ما تصور انت فيها دا هم كلا ما سهم كلا بك مرض وإني رأيت كنا أكثر أهلا أهل النار يوم القيامة ناقفوا بقوة يوى أتكم متى لا نبوب القيامة فتقربنا الى الله بما استطعتنا النبي يتوكل فكنت الله ده abinda kuke da iko a kansa to a cikin matan da suke wannan guri akwai matar Abdullahi dan Mas'ud sai ya kawo wancan kissa ta matar Abdullahi dan Mas'ud ta qalat tace fama nuqsanu dinina wa uqulina tace ya rasulullahi me ya rage addinin namu me ya rage mana hankalin mu fa qala sai manzo Allah ya ce mata أما ما ذكرت من نقصان دينكن فالحيضة التي تصيبكن أبدا نأمتا إن نرغور هنكلنكم في نهاية ذاتك سب كيدا نشكينكو تبكت إحداكن ما شاء الله أن تمكت لا تصلي تيرك ذات زونا وقدا أبدا أن لا يسو تزونا نروك تيبع تريسنا سلاما وأما ما ذكرت من نقصان أقولهن أقولكن أما أبدا نفنا ممكن نرغور وتتوير حنكلنك فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل شيدر متي رب شيدر نمجد يكاو وانا حديثي أبو هريرة يكاو دوانا سيقة إمام البخاري يكاو وانا أشتم وانا بابي باب ترك الحائد الصوت babin da yake maganar mace in tana haila ba za ta yi azumi ba wasu malamai kamar Ibn Rushayd suka ce anan Imam al-Bukhari ya kawo wannan babin amma bai kawo babu tarkul mar'ati salata tarkul haid salata ba bai yi babin da yake maganar mace ba za ta yi sallah ba in tana haila amma sai yayi babin mace ba za ta yi azumi ba in tana haila to shine suka ce al'adar Bukhari a cikin littafin sa shine kowanne yaushe yana yin bayanin abin da yake da matsalar fahimta ne ba abin da yake a fili kararrawa kowa zai gane ce domin mace tana haila ta bar sallah wannan wani abu ne da kowa zai iya fahimta saboda tahara sharadi ne na ingancin sallah kuma in tana haila ita ba tahira ba ce sabanin azumi ba a shaddanta azumi tahara ko ana shaddanta masa tahara in kai an kai boli azumin ka ya kare ta kowa ya san ba tahara ba za ka iya mutum zai tashi da mafarki yana azumi kuma azuminsa yana nan ya yi ko saboda ka ga tahara ba sharadi ba ne na ingancin azumi tsabanin sallah sallah tahara sharadi ne ingancinta saboda haka akwai buƙatar a yi bayanin abinda mutane ba za su gane ba sama da wanda daman can yana nan za su gane don haka ita mace mai haila idan ta bar azumi tana barin wannan ne ta'abbuda ko haka ake so ta yi shari'a ce ta ce ta yi haka ta'abbuda domin ibada take bari don haka kaga akwai buƙatar a yi nassi a kawo nassin da yake ta bari in ba haka ba to me yasa za ta bari abin nan ta bar ba azumi ba sallah nake so in ce ba azumi tana barin azumi ne ta'abbudan don haka shari'a ce in ba haka ba to da kamata yi ta yi azumi kamar yadda mutumin da ya farka da janaba zai iya ci gaba da azuminsa ba tare da ko ya yi bawali ko ya yi bayan gida wannan baya warware masa azumi to amma tunda shari'a ta zo da cewa ba za ta yi ba to akwai buƙatar a ga nassin da yake haka an gane wannan shi yasa Bukhari ya kawo amma kuma ya kawo babin da ya magana akan latar anna al-ha'iza la taqdi as-salah mai haila ba za ta rama sallah kaga maganar ramuwa ya nuna ta bari kenan an gane ko ya tashi da wata figa domin shi ma marar ramuwa da ba an samu nassi ba da ba zai bai kamata ta bari ba da haka kawai za a yi aiki da kwakwalwa sai a ce to wannan uzuri kika samu saboda larura yanzu shi kenan kin samu fita daga cikin wannan larura sai ki biya abin da kika bari na sallah to amma sai shari'a ta ce a ɗauke musu wannan an ɗauke musu biyan sallah amma kuma za su biya azumi to shi yasa Ibn Rajab Al-Hanbali a cikin Fathul Bari littafin Fathul Bari yake cewa Imam Al-Bukhari bai kawo babin da yayi magana akan tabar sallah ba domin ya kawo babin da yayi magana akan ba za ta rama sallah ba kaga kamar wannan ya isa ya nuna maka kenan za ta bari al'umma duka sun yi ijma'i akan cewa mace da take haila ba za ta yi azumi ba a cikin kwanakin hailarta idan ma ta yi azumi a cikin waɗannan kwanakin hailar bai yi ba saboda haka in ta gama wannan za ta rama kuma wannan ramuwar wajibi ne akan ta ta yi wannan ijma'i ne na al'umma duka kamar yadda Ibn Battal shi ma ya san to haka a cikin littafin cewa ijma'i ne na al'umma cewa mace in za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba in lokacin kuma hailarta ne ba za ta yi azumi ba in ma ta yi bai yi ba ce duk magabata na kwarai sun tafi a kan haka waɗanda suka saba a kan haka su ne kawarijawa su kawarijawa suna ganin za ta rama sallah kamar yadda za ta rama azumi in ta gama mace bakarijiya in ta gama su za ta gama haila za ta take za ta rama sallolin da ta bari sai yasa lokacin da wata mata ta zo take tambayar wata mata daga Iraq take tambayar Aisha radiyallahu anha me yasa mace za ta rama azumi za ta rama sallah ba me Aisha take da ita a haruriyatin anti ke khawarij ce saboda ba akida ce ta sauran ta'ifa na ahlus sunna ba magabata na kwarai su aka sani da wannan da shi yasa za ka ga babban da su ba a ma samu wanda aka jingina wa wannan ra'ayi ba za ka al'umma duk ta yi ittifaqi akan wannan Abu Sa'id al-Khudri yake cewa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi adha aw fi fitr wato wannan taraddudi ne yake akan wanne ne a adha ne ko a fitr ne ya dai san a lokacin sallah a ɗaya lokacin sallar idi ne amma wani idin abin nan shawwal ko kuma idin na hajji za ku tuna Abu Sa'id al-Khudri shi ruwaito mana hadisin da ya zo a kitabul ilmi wanda mata suka zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ghalabana alayka ar-rijal maza sun kwace mana kai saboda ka kullum su suke kwatar ilimin mu ba mu da wani dama saboda ka ija allana yawman تعيذنا فيه فسامنا وترانا ذات باب علمي مما أجيب النبي يتيت والصحابة ألوك في قضاء بلا موانشي يرك الله إلى كرات الدس وكان قولنا حديث هنا من التوام لمن yana da kyau a lokacin sallar idi ya ware mata ta hanyar da zai musu wani wa'azi nasu na musamman ya gaya musu abinda suka keɓanta da shi na tsoron Allah da kuma hana su yi butulci da abinda da ya yi kama da haka ya kuma gaya musu abinda ke wajibi a kansu su yi saboda a wancan lokacin babu amsakuwa da mutum idan yayi magana ne sai zai ji saboda kana kurkun za su kuma sallar idi kunta duk gari ne yake taruwa gaba daya sannan mata suna can daga karshe don haka idan yayi magana sautin sa ba zai kai inda suke ba kaga akwai buƙatar ya ware su kuma ya mutu nasu daban amma kamar yanzu da sauti yana kaiwa duk inda mai mutum yake zai ji abinda liman yake faɗa kaga babu buƙatar in ya gama kuma ya je ya yi musu tasu hudubar ta musamman a wancan lokacin akwai bukatar haka amma yanzu babu saboda sautin yana kaiwa gare su illa iyaka abinda ya kamata yi shi da a cikin hudubar ta ya ware wani kaso wanda zai zama nasu ne to ya ku mata ya kamata ku ji tsoron Allah a yi shiga ta musulunci ku kula da tarbiyyar ƴaƴanku ku daina yawace to maganganun da suka shafe su wanda bayan ya zama yin maganganu da suka shafi maza ko kuma wanda suka shafi maza da su gaba ɗaya kuma ya ware su ya musu maganganu nasu na musamman manzo Allah ya ce da su ya ma'asharan nisa ya ku jama'ar mata ma'ashar kalmar ma'ashar a larabci tana nufin kullu jama'atin amruhum wahid duk wani taron jama'a wanda abu ɗaya ya haɗa su ba na kiran su ma'ashar ko wata sifa guda ta haɗa su ya ma'ashar al-jin ya ma'ashar al-ins wato wata sifa guda ɗaya ta haɗa su to ana kiran su ma'ashar wasu daga cikin malaman duga sun yi kokarin su ce kalmar ma'ashar ana amfani da ita ga maza ne kawai banda mata to amma wannan hadisin yana raddi ga wannan fahimta din tunda anan kaga annabi ya ce ya ma'ashar an-nisa'i sai da idan yana nufin cewa idan aka ce ma'ashar a asali ana nufin maza in ana nufin mata to sai an sa kaidin wato sai an ce ya ma'ashar an-nisa'i sannan za a fahimci ma'ashar din ta mata ce amma ma'ashar tana nufin al-jama'a allati amruha wahid Abu al-Abbas al-Qurtubi al-Maliki rahimahullahu ta'ala cikin littafinsa al-Mufhim sharhi muktasar sai muslim yake cewa wannan kira da manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ya ma'asharan nisa ba ya tsaya kan waɗannan matan ne kawai wanda suke gaban shi ba kada a fahimci wannan kira da yake yi kamar matan da suke gaban sa kawai yake nufi a'a yace wannan ne da'u ne li jami'i nisa'il alam kira ne da yake ga matan duniya gaba daya har zuwa tashin kiyama saboda wannan hadisi ya shafi matan waɗancan na farko da matan da suka zo daga baya da wanda za su zo har Allah ya daɗe kata nida'un ne li jami'i nisa'il alam ila yawmil qiyama ya ma'asharan nisa sannan wannan koyarwa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu yana karantar da su abinda za su tsirar da su daga shiga wuta shine su ba da sadaka yace tasaddaqna ku ba da sadaka anan sadaka mutlaqan ta wajibi ta shiga ciki haka nan ta taɗawu'i ba ta shiga ciki shi yasa a watarwa ya ce walau min suliyyikunna koda daga kayan adanku ne kaga sadakar taɗawu'i ta shigo koda daga sarƙoƙinku ne ko ki sai da zobanki ki aika da kuɗin masallaci ki aika wata makarantar islamiyya sai makama wasu masu buƙata ku dai fitar da wani abu koda ba da kuɗin ba zungurutun kuɗi ba koda kuwa kayan adanku ne annabi ya gaya musu dalilin da ya sa za su yi sadakar ya ce saboda أريتكن لأني أريتكن فإني أريتكن أن نونا منك أكثر أهل النار هو يوى أوسع ونتسع يني مصفا شكنك لدى شداو تاتهي عبادة صدقة إنها يغنسو ثم لم يسكتي يغنسو لقص دي إسرائيل ألا أن نونا مصر سوى أن نونا مصر واتو an nuna masa wuta an nuna masa aljanna to a lokacin da aka nuna masa wuta a lokacin an nuna masa cewa mata su suka fi yawa a cikin ta a cikin kitabul ilmi akwai hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin fusufin rana da ya faru lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin lokacin da yake sallah yake cewa uritun na wa ra'aytu akthara ahliha an-nisa an nuna mu wuta sai na gama mafiya yawan waɗanda suka shige ta mata ne kaga kenan a lokacin da yake wannan sallah an nuna masa wuta ko dai zama a Isra'il ko kuma a lokacin da yake wannan sallah hadisin Abdullahi dan Abbas ya fito karra ya nuna annabi ya faɗi wannan to an nuna masa wuta ya ba kuma mata suna da yawa a ciki Ibn Abdul Barr alimul Andalus a cikin littafin sa at-tamhid sharhi muwatta yake cewa ruwayoyin da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da cewa ya ga wuta da abin da yake cikin ta suna da yawa ce sauraka wannan zai nuna mana ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba aka nuna mata wutan je Ibn Abdul Barr yace ya ganta ba sau ɗaya ba ba sau biyu fadar ahu ma mirara sallallahu alaihi wasallama yadda hadisi suka rika nunawa to yaya ya gan ayaya kaifiyar nuna masa ita ya takance ya kaifiyar ta yaya ya ganta Ibn Abdul Barr yace Allah shi ya san wannan Allah shi ya san yaya kaifiyar take sai ya ce fa yumkin zayu a nuna masa su fa yanzuru ilayhi ma bi aynai wajhihi ya gansu da idansa waɗannan wato da idanuwansa ba wai gani da zuciya ba ko gani a mafarki ko gani a kwakwalwa ka rika tunato abu har kawai kana ga kamar gashi nan a'a yace zai yi an Allah ya nuna masa su kwaro kwaro ga sunan yana ganin su da idansa kamar yadda aka nuna masa inda Ibn Abdul Barr yace kamar yadda aka nuna masa Baitul Maqdis lokacin da ya je Isra'il ya dawo kafirai suka karyata shi ka ce baka je ba ya za a yi tafiyar dare da kai cikin ɗan awanni har ka je Baitul Maqdis ka dawo ka je da dani wata muna yi ka kai ka je cikin ɗan awowi ka je ka dawo sau ka suka nemi cewa ya sifanta musu ya Baitul Maqdis ɗin take to shi da aka sa masa kamar hotonta aka nuna masa hotonta sai ya rika gani yana sifanta musu wuri kaza akwai guri abu kaza guri kaza akwai gini iri kaza guri kaza akwai kwana iri kaza yana ta sifanta musu ita an aje masa ita a gaban su to saura ta zai yi ya gan su ne haka kanara kuma hadisin da yazo cikin hadisin Ibn Abbas na salatu kusur akwai inda aka nuna masa aljanna ba har ya ga wato hantsar kayan marmarin gidan aljanna ya kai sura kuma sai fata yace da ya samu da shi za ku ta tsiyama ta shi ba za ku kare to shi kaga abin ya gani physically ba wai kawai wani abu ne hoto irin wanda aka gani a TV ba yanzu kaga ana walima a TV ana cin kayan dadi sai ka ci to ka ci bana yace kuma ta yi ya zama an nuna masa da a zuciya ne wato ru'yatul qalbi ce kama irin ganin da yawa ubangiji Allah ce ma kadhaba al fu'adu ma ra'a to abinda zuciya ta gani ba sai ƙarya ba wannan abinda ta gani haka yake to zuciya ka za ta iya gaya maka abinda ba haka yake ba to wannan abinda ta gaya maka haka yake Allah yana cewa dangane da annabi Ibrahim wa kadhalika nuri ibrahima malakuta as-samawati wal ard wa liyakuna min al-muqinin kuma kazalika haka mar haka ne muke nuna wa wato Ibrahim malakuta samawati wal ard wato mulkin ubangiji da ke sammai da kasa وليكون من المؤمنين دون كما يزما daga cikin masu yakini masu kankancewa. Malaman tafsiri sun yi sabani wani irin ya aka nuna masa malakutus samawati wal ard, kamar mujahid yana cewa furrijat lahu as-samawat fanazara ila ma fihinna hatta intaha basaruhu ila al-arsh, abu da mata sama dole ka ga duk abin da yake cikin su har zuwa wato gadan al-arsh. وفرجت له الأراضون السبع فنظر إلى ما فيهن سنة كبودة مثل كثا بقي يقا دعا بن ديك تشكينسو كذا وانا رؤية حقيقية وطبا رؤية قلبية وانا مجاهد المجال انا أباس يا مصر آية دهكا انهر ذات يو وانا يكثن كيبا إبراهيم عليه السلام كذا باب شكا zai kasance ga annabi sallallahu alaihi wasallam min babu aula. Katada shi yana fassara malakutus samawati wal ard cewa rana da wata ake nufi da taurari, malakutul ard kuma ana nufin duwatsu da bishiyoyi da tekuna. To bayan Ibn Abdul Bar ya kawo wannan maganganu sai yake cewa zahiri hadisin yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wuta din nan wato ra'ayul aini, ya ganta karara da idansa, kuma kamar yadda wannan hadisin ya nuna har ya kaiwa wato wani hantsar kayan marmari na gidan aljanna sura daga ma kuma ya fata, kuma yana cewa falam ara kal yawmi manzaran qattu, a wannan hadisin na Abdullah al-Abbas ban taba ganin abin da na gani irin yau ba. Saboda kaga zahirin maganganun da annabi yayi da abin da ya faru a lokacin, zaka ce ya ga abin ne karara da idansa. Saboda ru'yatu ayni ciran la ru'yatu fu'ad ko ru'yatu qalb, wajen ru'ya aka ce ru'ya in aka yi itlaqin da tana nufin, ko aka ce an-nazar aka yi itlaqin sa yana nufin gani na ido ba gani na zuciya ba. Idan har zaka dauke shi daga ma'anar gani na ido kamar da shi ma'anar gani na zuciya, to sai akwai in akwai wani dalili ko dai dalilin da zai hana ka dauke shi a bisa hakikanin sa, ko kuma a'a dalilin da zai sa wato ka dauke shi akan yana nufin gani na zuciya, saboda wani nasi da yazo zahiri wanda yake dauke waccan ma'ana ya dawo da kawo waccan ma'ana ta biyu. Kuma kaga anan hadisin yana nuna cewa wuta suna nan an halicce ta, tana nan aljanna ma an halicce ta, tana nan wato ba wani abu ne da za a halitta nan gaba, wato an kana da aljanna kamar da Allah ya ce uiddat lil muttaqina, an riga an tanade ta tana nan kawai jira ake masu tsoron Allah su mutu su tafi aljanna, kamar da an tanade wuta tana nan ita ma kawai lokaci ne ake jira ga mujrimai su mutu su tafi can. Saboda ba wai sai nan gaba za a halicce su ba, saboda wannan abu ne da malamai suka yi fuskantar muhawara a kai, to wai wutar tana nan koko nan gaba za a halicce ta, to duk nan sun shi suna nuna cewa tana nan ba nan da za a halicce ta ba, ba laifi a rika samun wato ci gaba cikin yin wasu abubuwan aljanna, amma dai aljanna ita nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa a cikin hadisansa da yawa cewa zikiri da tasbihi da kake yi ziratul janna ne, ko dashan aljanna ne, wato kana da zikiri ana ƙara gasa maka wasu abubuwan marmari da kayan daɗi da itatuwa a aljanna. Kaga ba wai babu aljanna ba, akwai ta, amma kuma zaka iya ƙara haɓaka aljanna ka kana nan duniya, duk dan aljanna Allah ya ware masa gurin sa aljanna, to kana ƙara yin wasu abubuwa kuma ana ƙara shigar maka da wasu gyare-gyare da kuma wasu abubuwan jin daɗi da more rayuwa a ciki. To kaga wannan baya hana a ce aljanna tana nan. Lokacin da mata suka ji wannan suka yi tambayar su ce wa bima wawun din wawul istinaf ce, kamar aka sani a farkon jumla ana sa waw, sannan ba din ba ce taliliya, sannan mim din kuma istifhamiya ce, asalin ta ma ce istifhamiya, sai aka shafe alif din dan takhfifi aka ce wa bima, amma asalin ta wa bima a dalilin me ya rasulullah. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya musu cewa abin da ya jawo haka saboda tukfirna la'na wa tukfirna al-ashira, kuna yawan zage-zage la'anta tinwa sannan kuma kuna butulci da abokin zama wanda shi ya jawo kuka fi yawa a cikin abin nan al'ashir shi da abokin zama wasu malamai suka ce anan ana nufin miji wasu kuma suka ce a ba miji kawai ba duk wani wanda wata hulɗa ta haɗa ku ku zama tare kalmar ashir ana amfani da ita a nan amma da dama daga cikin malamai suna ce al'ashir a wannan gurin ana nufin miji wato mata suna mutuncewa mazajensu kamar yadda ya zo a cikin hadisi wata ruwaya manzo Allah ya fassara mutuncewa sai lau ahsanta li ihdahunna daharan thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qattu kalu ba hada wani qattu lau ahsanta li ihdahunna daharan da zaka shekara kana kyautata wa ɗayarsu kana mata alheri sannan sai ta ga wani abu daga wajen ka wanda ya ɓata mata rai wanda bai mata daɗi ba to za ta iya buƙar baki ta ce da kai ni tunda nake ban taɓa alheri tare da kai ba abu ne mai sauƙi tunda nake shi ne ƙasusun ai tunda muke da kai wallahi kun san laba ai alheri ko ya shigo ya ce assalamu alaikum ai alheri ne bare za ki tuwansa za ki sha wurinsa kuma ki ce mara aiki mai suke da to kaga karewa butulci kenan to wannan sifa ce wacce yawa tare da mata amma wannan baya kore samun ta cikin wasu mazaje a cikin mazaje ana samun masu irin wannan sifa sai dai ba su suke da yawa da suke da shi a mata ake da shi a mata ba shi yasa aka jingina abun ga mata ba a jingina shi ga maza ba duk da cewa a mazan ma akwai sai dai ba su kai yawan matan ba to al'ashir ana nufin abokin zama amma a nan ana nufin miji Allah ne labi'tal maula wa labi'tal ashir kaga anan ba ana nufin miji ba ana nufin abokin zama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ra'aytu min naqisati aqlin wa din banga waɗanda suke da sauyayyen hankali da addini ba wannan wasu malamai suka ce kawai ƙarin bayani ne baya daga cikin abin da suka yi tambaya a kansa ya ba su anta me yasa ku yawa a wuta annabi ya ce dan kuna yawan zage-zage da tsinuwa sannan kuma kuna butulci ga mata sannan kuma sai ce mara aiki na tsaki a kullum wani wannan baya cikin wannan wasu malamai suna ganin kawai ƙarin bayani ne kamar mutumin da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama a iya alwalada da ruwan teku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru sai kuma ya ce ma'uhu illu bai tatu tunda bai tambaye shi maganar bushen huwa tahuru ma'uhu alhillu bai tatu bai tambaye shi maganar bushen cikin ruwan ba abinda ya tambaye shi taharar ruwan ya tambaye shi in ya ce huwa tahuru ma'uhu ya gama ba shi ansa amma sai ya kara alhillu bai tatu ba wasu ce irin wannan bayanin da annabi ya kara da shi duk da baya daga cikin ansa tambayar su shi da ake kira al-istitba da su ka kara wa mai tambaya wani abin da bai tambaye ka ba to amma duk da haka wasu malaman suna ganin a wannan bayana daga cikin ansar su sun ce me yasa suka fi yawa a wuta annabi ya gaya musu dalili suna yawan zagi la'anta sannan kuma suna butulci sannan kuma daga cikin dalilan da yasa suka fi kowa yawa a wuta domin sukan yi abin da zai tafiyar da hankalin mutum mai hankali mai dattaku mutum mai mutunci amma za su zo su sashe abin da yake ba daidai ba to kaga in har sun sashe abin da ba daidai ba kaga su ma suna da kamar kaga kamar wannan ba yana daga cikin abubuwan da suka sa suka yi yawa a cikin wuta wato mutum mai hankali mai dattaku alhazim shine mai bin abu a sannu ba mai gaggawa ba mai yin abu a datse shi ake kira alhazim abbarin li umuri ne mai yin abu a datse bai cika gaggawa bai cika kankan baba da karambani a yana bin abu a dace to amma duk da haka wani lokaci sai kun kashi yayi abin da ba daidai ba to in har yayi abin da ba daidai ba aka rubuta masa laifi to kuma da kuka ja aka yi masa haka kuma kuna da kamashi kila kamashin kuma ya dara nashi saboda ku ne kuka yi dalilin bacewarsa to kaga ashe kenan wannan ba yana daga cikin jumlar amsar da ya ba su ta cewa da yasa suka kaiwa a cikin wuta ce kuna kaza daga cikin kuna sanya mutan mai mijarta ku mai hankali mai bin abu a sannu ku tafiyar da hankalinsa har ya zo abin da ba daidai ba kalmar azhabu ay ashaddu izhaban asra'u izhaban to da cikin dan kankanin lokaci dan kankanin lokaci sai ku tafiyar da hankalin mutum kuma ka duba sai aka yi amfani da lob allob akhassu min al'aql wato hankali ne na musamman ba ma irin kawai hankali da wanda kake iya gane hanyar gidanku ba kake iya gane cewa nan kwata ce ka tsallaka ba kaga wannan hankali ne to amma ba irin wannan hankali ake ba hankalin da zaka gane abu kaza shine zai ke da maslaha a ciki abu kaza akwai mafsada ka kauce masa amma ba hankali common ba wanda ko dabba ita ma tana da wani tashi irin wannan dabba ta fita da gidan za ta iya komawa to wannan ba shi ne ake magana ba ana magana lok to kaga wannan yana nuna cewa wato abinda suke da shi na makaru da tifi-tifi yana da tsanani sosai makamin nasa yana da karfi kwarai-kwarai da gaske shi ya sa Azizu Mitir ya siffanta kaidinsu da cewa kaidi ne mai girma Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaka kunti min la inna kayda kunna azim da yake cewa daga karshen kissa ne ko azim inna kayda kunna azim shi cewa lalle kaidinku mai girma ne kaga ya siffanta kaidin mata da cewa babba ne a nan wasu suna kokarin su yi wani istinbadi mara ma'ana a ce kaidin mace ma ya fi na shaidan makircinta ya fi na shaidan don ubangiji ya siffanta kaidin shaidan da cewa mai rauni ne wa qatilu awliya shaitan inna kaida shaitani kana da'ifa can kuma an ce inna kaida kunna azim ta ce to kaga anan ya nuna kaidin mace ya fi na shaidan wannan ba ta haka ba ne wannan fahimtar akwai kuskure a ciki a can kaidin shaidan fi muqabili kaidin la ana maganar kaidin shaidan aka hada shi da kaidin ubangiji to na shaidan bai kaɗai shi kara kariya ba nan ana kwatanta kaidin maza da na mata ne sauraka su kaidin mata babba ne can kuma kaidin iblis da shaidan idan aka kwatanta shi da kaidin ubangiji kaidin shaidan bai kaɗai ko ina ba sauraka kaga muqabala ba ɗaya bace amma ka zo ka ce kaidin mata ya fi kaidin shaidan to ai abin da suke ke dadin ne ya tasu shi ya sa Yusuf alaihi salam a cikin addu'a da yake yi to illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aqum min al-jahili wa illa tasrif anni kaidahunna ya ubangiji idan har baka kawar mun da kaidan su ba to asbu ay amilu ilayhin asbu ilayhin ay amil ilayhin zan karkata zuwa gare su sanan kuma zama cikin jahilai marasa hankali ha falan bara ka mito kudda min dubulin sana ta karanto ayoyin baya ko saboda kaga maganar Azizu Mitir ne can inda kai da kunna walan ma ra'a sami to qadda min duburin qala qala inna min kai da kunna inna kai da kunna azim kaga maganar Azizu Mitir ce a can fi muqabili kai da rijal a can kuma kai da shaytan fi muqabili kai da Allah to kaga annabi Yusuf annabi ne daga annabi ne na Allah wanda yake samun kariya daga Allah amma duk da haka yana addu'a rabbi tijnu ahabbu ilayya bima yad'unani ilayhi illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-ghalibin kaga ya zabi ma a kai shi kurkuku a daure shi da a bar shi waɗannan mutane suna iya fitar da shi su yaudare shi to sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar azhabu sannan kuma ya amfani da kalmar lub azhabu ay ashaddu izhaban ma tazawar fitar da hankalin mai tunani mai hankali sannan kuma hankalin ba kowane irin hankali ba wato ƙwargon hankali to shine suka tambaye shi wa ma nuqsanu dinina menene yake jawo wato raguwar addinin namu kamar ba su gane ba an ce addinin su yana da tawaya ya rabu to me ya jawo haka shine wasu malamai suke cewa ita kanta wannan tambaya tana nuna hankalin nasu ragagge ne domin sun yarda cewa suna yawan zagi suna butulcewa ko suna butulcewa abokin zama sannan kuma suna tafiyar da hankalin mai hankali wannan shi kai kadai bai isa ya zama nuqsani din ba to amma duk da haka suna ganin akwai mushkila kuma a ce addinin su a rage to da annabi ya tashi bayani sai ya tausasa harshe sai ya tausasa musu harshe sai ya ce ku ga ɗayanku ba wato idan abin nan ba ku ga cewa shaidar ɗayan ku ba rabin shaidar namiji ce tana ba ga ɗayan ku ba idan tana haila ba ta talla ba ta azumi kaga akwai tausasa ansa ce to ai wannan kaga kai ne kace to ai wannan ma ya nuna ku wawaye yanzu wannan duk bayanin da dai ba ku fahimci ko to sai tausasa musu to wannan shine yi musu magana ala qadri uqulihin na gurgurdan hankalin su gurgurdan fahimtar su sannan da yake mithlu nisfi shahadati ar-rajuli alaysa shahadatu ihda kunna alaysa shahadatu ra'ati mithlu shahadati nisfi shahadati ar-rajuli wannan ishara ce zuwa ga fadar Allah fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tarzawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra Allah madaukakin sarki ki ta ku kafa shaidu guda biyu daga cikin mazajen ku idan ba ku samu mazaje guda biyu ba to ba samu namiji to ku hada da mata biyu namiji ɗaya da mata biyu kaga mata biyu a maimakon namiji guda Allah sai ya faɗi dalilin da yasa aka ce a sa mata biyu an tazilla ihdahuma dan ɗayar su na iya mantawa fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra sai ɗaya ta tuna wa ɗayar to kaga wannan yana nuna kenan sukan manta da wuri idan sun manta wannan ta manta ta waccan tana iya tuna mata in wannan ta manta waccan na iya tuna mata kaga wannan shine da kusanul akadin da ake nufi ba wai raguwar hankalin da yake ba yawa zuwa ga hauka ba wasu na bayyana kuma ana nufin raguwar hankalin da zai ba a raguwar hankalin da zai ba zuwa ga yawan mantuwa shi yasa za ka kyautata wa ɗayar su wata abin nan shekara lokaci guda duka manta ta ce ita bata gani bata ma taɓa gani ba shaida wani abu ne da ake kiyaye haƙoƙi da shi ake shaida wani abu ne da ake kiyaye haƙoƙi da shi kuma alƙalai suka yi amfani da shi wajen zartar da hukunci saboda haka kaga shaidar mace wani abu ne wanda shi ma yana da muhimmanci a dube shi a shari'ance an samar da bambanci tsakanin shaidar mace da shaidar namiji shaidar namiji shaidar mace biyu shi ke tsayawa a makwafin shaidar namiji ɗaya musamman ba a kan al'amuran da suka shafi dukiya ana so a tabbatar da dukiyar nan tawana ce dukiyar nan ba tawana ba ce tawana ce kama abinda ya shafi basussuka abinda wannan aya ta nuna ko abinda ya shafi sadaki ko abinda ya shafi kudin kul'i da mace idan za ta ba da kul'i ko abin da ya shafi kudin ciniki ko kudin haya ko diya kisan kuskure da sauran abubuwa ne da suke da alaka da kudi aka ne tashi nemo shaidu to ana so aka samu namiji daya a samu mace biyu mata biyu da ke zama a makufin daya akan abin da ya shafi kudi da yake da alaka haka nan abin da ya shafi jinaya wato manyan laifuka kamar sata da kisan kai da sauransu to su ma anan ana bukatar a samu wato mace biyu tana a makufin namiji ɗaya ne wanda ijma'i ne na malamai ba wai qadiyya ce ta ijtihadi ba saboda haka alqur'ani yazo ya nasanta da haka malaman al'umma musulmi duka sun yi ijma'i akan wannan kamar da ibn rushd a cikin bidatul mutahhir ya haifar ko cewa haka malamai suka yi ijma'i ittafaqu ala annahu tathbutu al-abwal bi shahid 'adl dhakar aw imra'atayn ko bi shahid 'adl dhakar wa imra'atayn malamai duk sun ittifaqi akan cewa abin da ya shafi dukiya idan aka yi ana so a tabbatar da wannan abin to a samo namiji guda da mata biyu wannan malamai duk sun ittifaqi akan wannan haka nan shi ma mai mugun ibn qudama shi ma ya faɗi irin wannan me yasa aka bambance mace da namiji wajen ba da shaida yastashhidu shahidain min rijalikum fa illam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra me yasa aka samar da bambanci tsakanin su idan aka duba dabi'ar halittar namiji daban dabi'ar halittar mace daban akwai bambancin da ke tsakanin su yanda hikimar ubangiji ta riga ta gudana a haka ya bambanta halittar namiji da halittar mace halittar namiji aka yi ta halittar da ta dace da aikin da Allah ya dora masa ne ya fita ya fara goye nemo kuɗi ya nemo abinci ya kula da iyalansa ya kare su daga dukkan wasu haɗurra in suka taso wani abu da zai cuce su shi zai tsaya ya ga cewa ya kare lafiya da mutuncin iyalinsa sannan wani abu ya taso na faɗa na yaƙi shi ne zai shiga ya yi yaƙi don haka shi akwai wani aiki da aka tsora masa mai girma wanda yana buƙatar a yi shi da ginin jikin da zai karɓi wannan aiki saboda haka zai je ya yi da yana dako kuma gobe gan shi lafiyar talau haka ubangiji ya so ya yi shi da wannan ƙarfin ita kuma mace ubangiji sai ya ba ta aɗifa sama da yadda ya ba wa namiji ya ba ta aɗifa abinda za ta ga tunda nan ta tausaya zuciyarta ta karaya nan da nan ga ta zubar da hawaye to wannan kaga ya dace da aikin da ubangiji ya dora mata na ta lallashi mijinta ta kwantar masa da hankali lokacin da wani abu ya bata masa rai a waje ya ji can har abokan harkarka sun bata masa rai an gaggaya masa su bakaken maganganu ko dai shi ne baya da gaskiya ko shi ne mai gaskiya dai almuhim da ya bata masa rai ya zo gida a buge saboda haka yana ta huci kaga akwai buƙatar wata zuciya mai laushi mai sauki ta sanyaya masa ransa amma ka samu wani namiji dan uwansa kaga zuga ne sai ta masa pompo kaga kaga amma kai da suka yi maka haka kai amma ya akai har ma kai da ya aka to kaga sai kara fuka kai karshe ma ya je zuciyar ta buga banza da wuta to amma mace za ta tsara lallashin sa ka masa wannan sai hada hadi kayan makula shaka to wannan kaga ya daidai da tabi'a shi yasa aka gida aka kira gida sakan aka kira wa mace sakan shine nutsuwa duk mutumin da zai je gida hankalinsa ya tashi to baya da sakan baya da gida haka idan da ta zama a gida kamar wato wani zaki ne ko wani damusa ko wani naman daji to wannan mata ba mace bace ba mace bace domin abinda zai rara kuka a waje kuma yanzu su za ta zo ta samu a gida haka ai kawai bala'i akwai wanda zai tafi gidansa gabansa faɗuwa kafin ya ƙara yana ƙara matsowa gida duk zuciyarsa na ƙara bugawa yana matsowa tana ƙara bugawa to haka zai zo a firgice da ya ji ɗan motsi sai zai gaban sa ya baki ko ita ce to saboda haka ita sai aka yi mata ɗabi'a irin wacce ta dace da yanayinta wajen kula da yara da reno da tarbiyya da sauransu don haka abinda yaro zai zo ta yi a gaban uwarsa ta kyale shi kai in ya zo yana yanzu nan sai ka baki cikin ɗan ɗan lokaci sai ka sa hannu ka buge shi kuma kai masa mummunan buru ba ita ba amma ita za su yi ta yi wani abu su lalata su ɓata farar sai dai bari amma kai kana huci zaka fata maki yaro to kaga ita wannan hanan din da wannan tausayin ya dace da aikin da Ubangiji ya dora masa shi yasa kaga malamai suka ce ba za ta yi alƙalanci ba saboda alƙalanci ba buƙatar tausayi ana buƙatar mutum ya zama mai karyayyar zuciya da an kawo maka mai laifi ka gan shi idonka yana zubar da ƙwalla ya kunkuyar da kai ya maraice wani ma da gemunsa sosai da shigarsa ta kamala da tarbinsa a hannu to kai wannan gawan Allah haka kawai ka tome shi da ya yi sata ka duba yanzu wannan ya za a yi maka sata yanzu yanzu wannan ko ka gan shi zuwa wani ɗan laƙoƙa haka yanzu wani ɗan laƙoƙa mai muku a tsawon ya maka to in mace ce sai ta iya wannan za su tafiyarsu ko kawai yana jawabi kawai ya ɓarke da kuka fashe da kuka to namiji ya saba ganin irin wannan to shi yasa duk wannan ɗabi'ar ta ba za ta tafi da wannan ba sannan a har ila yau abinda ya shafi harkar dukiya galibi namiji sai ya fashe hada-hadar dukiya ko da ana samun mata su shiga harkar kasuwanci da shigi da kashi maza dai su da yawa sau da ka galibi abubuwan da za su taso na dukiya namiji shi ya fi sanin harkar shi ya sa ake san a zama shaida namiji ne ba mace ba in ma ana samun mata a cikin ba su da yawa nadiri kuma a ka'ida ba a ba su hukunci annadiru na hukuma lahu don haka ba za a ɗaura ƙa'ida a kan abin da yake kaɗan ba ana ɗaura ƙa'ida a kan abin da ya fi yawa ne ana duba majority ne sai a ɗaura ƙa'ida a kai to galibi harkar kuɗi da harkar saye da sayarwa da kasuwanci da waye ba za ke yi to shi yasa hatta mutum shaida a kan harkoki irin wannan aka cito a samo namiji ɗaya a samu mace biyu in ta kama mata biyu su tsaya a makwafin namiji ɗaya domin ana iya gama lissafi da komai ana kuma tariki a jima kuma ta manta saboda in ta je gida kuma ta kamiyar gida da hada-hadar yara da hayaniyarsu ta sa manta ma wannan amma kai ka san yadda ake shan wahala samun kuɗin don haka ba za ka manta lissafin ba haka nan idan abin da ya shafi jinaya ce laifuka galibi mace ba ta fiye zuwa wurin da ake faɗace-faɗace ba ko inda za a ta da rigima ya muki ba za ka gawa galibi mace ba suka shiga nan ba in ana samun waɗanda suke shiga to ba su da yawa sai ka je an ce ai an kama 'yan fashi har ma da mace to kalmar har ma ya nuna cewa ba amma ba za ka ce an kama 'yan fashi har ma da namiji ba saboda shi ne daman zai yi fashin to su in ga mace a cikin irin wannan to ba su da yawa 'yan kaɗan ne to kaɗan kuma har kullum kamar da muka ce annabiyu la hukma lahu ba a gina ka'ida akan abu kaɗan ana gina ka'ida ne akan majority to ko da gurin da ake rikici hatta amfaniya ne da rigingimu idan mace ta samu kanta a gurin ba za ta iya nutsuwa da namiji zai yi ba da dakewa da namiji zai yi namiji zai iya dakewa a yi laifi a gabansa ya iya ganin komai in an zo kotu ya ba da shaidar cikakkiya amma mace ihu za ta sa ta rufe ido za ta sa ihu ta rufe ido ta ɗora hannu a kan to ƙarshe yanzu abinda za a yi ta tashi ba da shaida ba za ta bayar yadda namiji zai bayar ba domin wani abin da ya wakana ba ta ga yadda abin ya yi in kika ne in ba ne ta yaya ita dai ka ga san da ya kaso kansa da wuƙa ko da wani makami ta rufe ido tana ihu buga masa yayi a'a ba buga masa yayi ba a'a wancan da ya kwace zai buga masa kuma abin ya dawo kansa ko duk ba za ta iya saboda haka kaga anan a ce shaidar mace ɗaya a karɓe shi a irin nan akwai garari su kuma hududu ga ilimin ana amfani da shubuha wajen abin nan ana dar'ul hudud bi shubuha samun mace ɗaya za ta ba da shaida to a nan akwai shubuha bai kamata a yi haddi da a bisa wannan ba to kaga duk waɗannan abubuwa ne da za su sa a bambance tsakanin shaidar namiji da ta mace sannan in ka kula har ila yau mace tana haila wanda namiji baya wannan kuma lokacin da suke haila nan nafsiyar ta kan canza baya irin da namiji ba wasu ma a lokacin dan abu kadan yana fusata su to komai na ta yakan canza saboda canjin yanayi da samu a jikinta wanda namiji baya samun irin wannan to kaga ashe ba wai kawai saboda an rena mace bane ko ana wulakanta mace aka faɗi haka dan wasu suna daukan ai wanda yana nuna kenan an rena mace musulunci ya zo ya kankantar da mace ya zai ce shaidarta a matsayin abinda shaidarta a matsayin rabin shaidar mace namiji yake take to ba haka bane inda sun tsaya sun yi aiki da hankalinsu za su ga cewa akwai hikima ubangiji baya yin abu ko baya sashi sanya shari'a sai da wata hikima amma duk da haka za mu ga cewa akwai guraren da musulunci ya aka karɓi da mace wato aka karɓi da mace ɗaya ana karɓar shaidar mace ita kadai akan abin da galibi maza ba sa ganin abin ba sa tsinkaye akan abin sai mata ne ke tsinkaye akan su to ana idan mace ta bayar da shaida ana karɓa kamar tabbatar da ciki da haihuwa da ko yaro sanda aka haife shi ya yi kuka ko bai yi kuka ba kaga yawanci wannan abu ne da ya shafi su matan za su iya sani sannan abin da ya shafi cewa wannan budurwa ce ko kuma a'a ba budurwa ba ce ba zo rashi ko abin da ya shafi aibin mata na jikinsu wannan duk ai wurin mata ake zuwa a samu shaidar wannan tunda ake abin da mace ake sawa ta je ta gani ita kuma ta zo ta ba da shaida haka nan wajen ibda wajen shayarwa idan mace ta ce na shayar da wani ana karɓar magana ta ba a tafi ta ka shaida kan hadisin da muka karanta a cikin kitabul ilm matar da ta wani ya auri wata mace wata tsohuwa sai ta ce na shayar da a kitabul ilm kaga annabi da ya zo ya ga annabi ya ce to ya za ka yi ta faɗa kaifa wa qad qalat me za ka yi ta riga ta faɗa kaga an karɓi shaidar ta tsaye to ashe kaga ba ko da yaushe ba musulunci ya jefar da shaidar ta ko inda za ta yi shaida din kuma ba za a ce sai ta kawo ta biyun ta ba to duk malamai sun faɗi wannan haka nan abinda mata suke da sibra a kansa wato abinda mace take da mata suna da sibra a kansa suna da experience a kansa to in ta ba da shaida akan abinda take da kwarewa a kansa za a karɓa kamar a ce mace likita mace ce likita ta karanta aikin likitanci aka kawo mata wani case sai kake cewa mai wannan case yana buƙatar a bashi hutu na kwana biyar kaga ba a ce ke mace ce sai kin samu da wata likita ta biyu sannan mai yarda da kai da mace ta bayar a nan ta samu wani experience da kai namijin baka da shi don kaga za a saurare ta a nan to duk abin da take da experience a kansa wanda namiji ba ya da shi to za a karɓi shaidar ta kamar misali mace tela mace ce tela sai ake rigima akan dinki wani ya kai dinki ya ba da kuɗi kaza a kan a yi masa wani dinki sai da aka yi masa sai daga dinkin sai ce shi wannan dinkin bai kai wannan kuɗin ba saura ta an cuce shi wannan sai aka je gaban alƙali a kare shi to a kira tela sai aka samu wata mace mai dinki irin wannan idan zo aka nuna mata cewa wannan dinkin zai yi kamar za a yi shi kamar nawa sai ta faɗi kuɗin ta ce eh wannan dinkin zai yi kuɗi kaza kaga za a karɓi shaidar ta nan saboda aikin ta ne to duk abinda mace ke da wato kwarewa a kansa take da kibra a kansa to za a karɓi shaidar ta musulunci zai hana ba kaga sayyidina Umar lokacin da ya ji wata mace yana yawo da daddare ji wata mace tana ta wasu maganganu haka na bige da wato cewar mijinta ya zo kira hafsa yake tambaye ta cewa mace kwana nawa take iya haƙuri ba tare da mijinta ba ta gaya mata ga shi ta kan iya abubuwa yadda namiji zai kiyaye su Qardawi akwai inda yake cewa ai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne a cikin raha da barkwanci ba da gaske ba ne kaga wannan bai dace ba wa'azi ne zo yi ya za a yi faɗi kalma irin wannan kawai don tsokana da tsokane su annabi ko da a mizah ne baya faɗa abin da ba gaskiya ba ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam ko mizah yake yi ko wasa barkwanci yake yi to in ya tashi magana abin da zai faɗa gaskiya ne ba zai faɗa abin da ba haka ba to kaga wannan tawilin bai dace ba wai kuma kawai don su daɗaɗawa wasu da suke tuhumar musulunci to ba za su yi tawilin kamar masu kokarin su yi tawilin ayoyin Allah a ayatul sifat sai zo bin Allah da ya sanya kansa wai dan abin da su suke tunani ya sabawa girman ubangiji ko tsarkake shi wanda kuma ba haka bane karshe sai su fada cikin abinda ba daidai ba Muhammad al-Ghazali Allah ya ji kansa a cikin littafin sa sunna bayin muhaddisin wa fuqaha kaga yayi irin wannan kasu kwara da yawa saboda ka ubangiji baya yin wani abu sai da hikima shi yasa Ibnu Abdulbar yake cewa hadha al-hadith yadullu ala anna nuqsan ad-din qad yaqa'u daruratan la tudfa anan raguwar addini wani abu ne wanda ba su suka yi wa kansu ba ba su suka ce in muna haida ba za mu sallah ba haka tsara musu haka abin yake saboda ka ubangiji ya halice su da wannan na kasu din shi yasa ba malamai suka rika sabani to za a ba su lada in suka zauna ba su sallah ba za a ba su ladan sallah kamar mara lafiyan da ya saba yin qiyamul layl sai rashin lafiya da ta zo ya kasa yin qiyamul layl mutum da ya saba qiyamul layl sai kuma rashin lafiya ta same shi sai kasa ci gaba da wannan qiyamul layl a sharance za a ci gaba da rubuta masa lada kamar yayi to shin su ma lokacin da suke wannan daura shari'a idan lokacin yayi suka bar sallah za a rubuta masa ladan wanda suke sallah to kaga malamai anan sun yi magana wasu suka ce eh za a ba su suka anan ma umarni suka bi wasu suka ce a'a kada ai magana cewa za a ba su lada anan to kaga a ce za a ba su lada ba abin ne abin mamaki ba saboda su ma a wannan umarni suka bi don haka wani abu ne da ubangiji maɗaukakin sarki ya halicci mata da shi wanda babu yadda za su yi su iya ture wa kansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Aisha inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati adam abu ne da ubangiji ya riga ya rubuta wa ƴaƴan annabi adam saboda haka duk wata mace tana yin wannan wannan hadisi ya kunshi abubuwa da yawa na farko ya kunshi masarufin khuruj ila al-musalla fil eid ta za a yi sallah idi a tafi musalla wato a tafi musalla ba a tafi masallaci ba an fi san a yi ta a cikin musalla kamar yadda annabi yana yin sallah a cikin musalla yake yi ba a cikin masallaci ba wanda ita ce sunna a yi ta a fili ba a cikin masallaci ba wasu suna iya suna yin masallacin Makka saboda kuma shi babu filin da za a je a yi ba kamar Madina ba da sauran garuruwa wanda akwai dazuzzuka da za a fita a Makka duwar wasu ne da gidan daji a cikin shi ake ba inda za a fita don sai sauto a nan za a iya a cikin masallaci da alfarma amma ba a nan ba ko ina sunna shi ne a fita musalla sannan kuma ya nuna kenan har ila yau a mata su ma suna fita wani sun fita ana so su zama gurinsu daban ba a cakuɗe da maza ba kuma ana so su ma a yi musu wa'azi a wannan ranar da abin da yake ya lazumce su sannan har ila yau a cikin wannan hadisi akwai abin da yake nuna cewa butulci haramun ne mutum ya yi maka abin da ya kamata ka gode masa ka yaba masa amma sai ka rika sukanta ko ka rika cewa bai maka ba ko ka raina wannan haramun ana kira shi kufranun ne alam tara ila allazina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar wato badalu ni'matallahi kufran Allah ya musu ni'ima ta suka mayar da ni'imar su canza ta da butulci maimakon su yi abin da za su gode wa Allah su bauta masa su suke masa abin na shirka to haka nan mutumin da zai maka abu dan ka gode masa dan abin nan ya kyautata maka kai kuma hukun ka gode masa sai ka rika maganganu marasa kyau a kansa to wannan butulci ne haka nan amfani da mummunar kalma kamar zage-zage a shari'a shi ma laifi ne a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matan nan kun fi yawa a wuta saboda kuna yawan la'anta kuna yawan maganganu na zage-zage kaga wanda ya nuna kenan a shari'a da zagi yana daga cikin kaba'ir tunda har gashi ana magana da zai ja a shigar da wani wuta duk abin da zai shigar da kai wuta to kabira ce daga cikin kaba'ir wasu malamai kamar Abul Abbas al-Qurqubi yake cewa wannan an jingina musu maganar cewa suna yawaitawa saboda a ɗabi'ance su suka fi yawa amma wannan baya hana a samu cikin maza ma wanda suna irin wannan ana samun cikin maza ba wanda suna irin wannan kusan yanzu za ka ga cewa abin ba za ka iya cewa mata su suka fi yi ba yanzu a can dai a da can larabawa su suka fi amma daga baya ko su larabawa daga baya maza kuma sun zo sun kwaya kamar yadda Ƙurtubi yake cewa ya ce musamman ma sai ka ga mutum ya ga abin da ya birge shi in ji Ƙurtubi ya ce sai ka ga mutum ya ga abin da ya birge shi sai ya ashar to kamar ya shigo ya ga yadda mu ma namu a birge shi kamar mutum ya ga abin da ya birge shi sai ka ga ya yi ashar dan ya yi bayanin cewa abin da ya birge shi Laraba su ce ma ash'arahu la'anahullah sai ka ga matsiyacin yaro ka gan shi da tsotsari kaga ka zage shi kuma ka tsira to haka nan a cikin hadisin an kirawo abin da yake zunubi da kafirci aka ce yakfurna al-ashir kalmar yakfurna daga kufran ne kufran shine kafirci idan akwai wasu zunuban da ake iya kiran su da kafirci amma ana nufin kafircin da yake fitar mutum daga addini ba a kafirci al-kufru kufrani akwai kufranul huquq akwai kufranul la ka kafir mutum ya kafircewa Allah ko kafircewa wani haƙƙin da yake kansa shine muke cewa da Hausa butulci to a larabci ana kiran shi kufran ana kiran shi kufru domin wata ni'ima ce da aka yi maka kasa kamar kasa wani abu karfe ka ba ka ganin ta kake wasu maganganun da suke nuna kamar ba a yi maka wani abu ba to wannan shi ne ake kira kufrun ni'ima kufrun ni'ima ko al-kufrun asghar baya fita mutum daga cikin musulunci amma kiran shi kafirci ya nuna kenan babban abu ne in babban abu ne ba zai kai a yaba masa wannan suna ba haka dukkan wani abin da aka kirawo shi kafirci sannan malamai suka ce kufrun ne amali ba i'tiqadi ba kufrun ne na aikace ba na aqida ba to wannan kiran sa da aka yi kafirci ya nuna ba karami bane kakka dauka ka ji an ce kufrun ne asgar ka dauka ana nufin karamin abu ne ba za ka ci gaba da yi a'a tunda har aka kirawo shi kufur kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'an al-muslimi ko mu'min kutu wa qitalu kufr wa la ta'udu ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kaga aka nuna ka fito ka yaƙi musulmi ka dau makami kai fada da musulmi annabi ya kira wannan kafirci malamai suka ce ba ana nufin kafircin da zai fita kai daga musulunci ba to kiransa kafirci kuma wannan yana nuna ba karamin laifi ba ne tunda har ya cancanci a kira shi da wannan suna don haka duk zunubin da aka kirawo shi kufur to a cikin kaba'ir ma babba ne a cikin kaba'ir ma babba ne sannan wannan hadisin yana nuna idan mai wa'azi ya sa mutane gaba cikin wa'azinsa ya yi zafi babu laifi ba daidai yake da a ce ya ware ka yana maka nasiha ya maka zafi ba an gane ko in a cikin jama'a ne ya yi zafi Laraba suna cewa idan an mas haffat lokacin da abu ya zama na kowa da kowa ne kowa yana jin cewa ba wai dan shi kadai aka yi ba to abin sai zo da sauki amma in ka kira mutum shi kadai ko cikin taro amma ka nuna shi kana masa magana ka kauta yanzu da a ce wata mace guda ya nuna yake cewa kin fiye zage-zage kin fiye kaza-kaza za ta ci ciwo sama da a ce sojika ne yake wajen magana gare su gaba daya to shi yasa suke cewa muqabalatul jama'ati bil wa'd tasbul fihi shidda in lokacin da suke zuwa jama'a wa'azi zafi anan yana dan yin sauki li'annahu yusallihum shumuluhu li jama'atihim tunda in kai ya shafi kowa wannan zai sa su sanyi a zuciyarsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana a gaban mata da yawa yake cewa furna al-ashir wa furna al-la'an ma ra'aytu minna kasati aqlin wa dinin azhabu li lubd ar-rajul al-hazim min ihdakunna aw tarwa law ahsana ahadukum ihdahunna daran thumma ra'at minhu shay'an qala ba irin dai maganganu wanda a za ka yi cewa an yi wa'azi mai zafi kuma tun da cikin taro ne duk ba za a ji zafin ba sai yasa duk wanda malami zai zo ya yi zafi sai dai a cika iya yi zafi amma ba wanda zai ji zafin a cikinsa amma da a ce kai ya ware ya maka wannan wa'azin kai kadai to in ka je gida karshe sai ka yi wata ya kai baka yan maganganu هي ذلك في وكذلك الواعظ الواعظ والخطيب له ويرفق له اذا زي يجي جماعه دي تو يي زافن اما ان زي يوا متون دايا في وانا 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 كو yana yi dan wani to yayi abin a hankali sai yayi tsanani kuma wannan hadisi ya nuna sadaka tana iji tana wato iji azaba kuma tana kankare tana kankare zunubai kuma haka nan wannan hadisi ya nuna hankali yana karuwa yana raguwa wato kamar yadda aka ce hankalin su ya ragu saboda wannan to haka nan cikin mazajin maza ma za a samu wanda hankalin su yake raguwa ko wanda hankalin sa ragagge ne sannan kuma a cikin wannan hadisin har ila yau akwai abinda yake nuna dalibi din bai gane abu ba to yana iya muraja'ar malamin sa yace ban gane me yasa kaza ba kaga lokacin da ya mutu wa'azi ya faɗa musu wacce magana sai basu gane ba wata ta tashi take cewa menene raguwar hankalin da mu me raguwar addini kaga nan baya hada malami ko babi ya tambayi shugaban sa abinda bai gane ba laifi bane ba rashin ladabi bane sannan kuma wanda yana nuna yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da wato ra'afa da rama wajen magana kaga yadda yayi musu magana cikin sanyi lokacin da suka tambaye shi me yayi raguwar ce alaita shahadatu almar'ati mithla nisfi shahadatu ar-rajuli ko alaita ahda kunna idha hadat lam tasum wa lam tusalli kaga cikin sassaukan abin harshe ya ba su ansa kuma wata hadisin har ila yau ya nuna cewa idan mace ta fi karfin mijinta har wato aka ga cewa kamar tana dan juya shi to bai kamata a yi ta bi ana ya baɗi ɗinsa ba a yi mata ujiri haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mace tana yiwa abin nan kamar da Abdullahi dan Abbas yake cewa matan mutanen Makka mazan su suke juya su amma matan mutanen Madina matan ke juya maza to akwai sanda za a samu wannan mijin da mijin ta ce ni duk da ba daidai bane to amma in an samu hakan ba abu ne za a tsaya ya mace ce ba tunda ga shi yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna mutum ne hazin zabin abinsa a datse a hankali amma kuma sai ka samu a gidansa wato bai da iko da matarsa kamata yi da muke zama kawwa inda Allah ya ce arrijalu qawwamun 'ala an-nisa ya zama a tsaye yake yana jan ragaban gidansa ba daidai bane ya zama bi ta zaizayin da ake fada ka'idar musulunci kamata yi ta zama ita ce bi shi zaizayi an gane ko shi ne ma'anar qawwamuna 'ala ar-rijal idan namiji ya zama shi ne bi ta zai to wannan ya sakar da qawamata Allah ya ce wa lahun nabiyul ladhi alayhi nabil ma'ruf wa lirrijal alayhi daraja sura kuma mata takalar da namiji yake sama da ta mace shi yasa Allah ya ce alayhi aka yi amfani da ala da take nuna ulu saboda ka namiji sama yake duk wanda yake sama to shi za a bi ba shi zai dawo ya bi ba illa iyaka kawai lokacin da zai yi amfani da qawamar sa to ya zama kuma akwai risk akwai tausasawa wanda ya dace kuma da tabi'a kamar da Annabi ke cewa risqan bil qawari ka dauka kwalba ce ko gilashi ne ka dauko shi ka tafi a hankali dan ka san in ya tafi ce to bai fadi fashi zai saboda ba wai wajen zartar da qawamar sa ba kuma shi kenan ka rika mulkin kama karya ka zama wani karamin dodo a gidanka haka ta shigo mata suna ta guje ko su tana kokarin yadda za ta je ka samu guri ka koyi ba ta iya wani isasshen lumfashi a gabanka wannan duk ya zama ya saba wa fita da ya fita daga ɗabi'a ta musulunci wannan shine karshen abin da zamu رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لو كنت يا أما برام أنت قولة بعد أي شيء فوبي wannan yake cewa wajen littafi wai yana raddi ga Ibn Taymiyyah a ciki ya ambaci cewa wai Sheikhul Islam ya yi kuskure akan cewa shaidar Khadija da Fatima da Aisha radiyallahu anhunna daidai take da rabin shaidar maza ya kafa hujja da aya cikin suratu al-ahzab ya ku matan annabi ba daidai kuke da sauran matan ba to malam dan Allah a warware mana wannan shubha kuma a littafin ne yake ambatar Ibn Taymiyyah da al-Asfafil Makhzub Makhzub ko Kazzab to na farko dai anan dai wanda duka ga yayi wani littafi galibi kawai wanka yayi ba wai shi yayi ba dan wasu karanta littafin Ibn Taymiyyah ba mama za su iya karanta su gane ba ya ma fi karfin su fahimci me yake nufin a wasu abubuwan da yake faɗa zaka karatun su ma bai je ko ina bari har su karanta Ibn Taymiyyah galibi akwai littafai da wasu ke na ƴan bid'a a Syria ko a Masar ko a Iran na zagi Ibn Taymiyyah to in mutum ya samu ɗaya sai ya zauna a ɗaki sai ya ta kwafa shi fa bai ga littafin Ibn Taymiyyah ba daga ka ɗauko wancan littafin in ka zo ka ɗauna shi ka ga duk kwafa yake to shi kansa wanda da kake min magana sa duk kwafa waye sai da zaka gane kwafa waye kurakuran da wancan yayi a wajen nakalto maganganun shi ma ya yi irin su sauraka hazu al-qudrati bil qudrah sauraka shi kansa bai ma san Ibn Taymiyyah me yake cewa ba an rubuta ya gani ya kwafa kuma ya fito da shi yana ganin duk garin jahilai ne bai san cewa yanzu an mutu wannan marar ba sannan na biyu da abu na biyu wannan magana ta Ibn Taymiyyah ba magana ta bace wannan ittifaki ne ai mun hakaito ittifaki ne na malamai duka bai bidatu misal ya kawo shi al-Mughni ya kawo shi abin nan Ibn Qudama a cikin al-Mughni cewa sun yi ittifaki da cewa abin da ya shafi dukiya abin da ya shafi illa iyaka waɗannan masail da na hakaito muku wasu daga ciki su ne aka ce a iya karɓar shaidar mace ba tare da an buƙaci wani namiji ba sannan aya ta cikin suratul ahzab ya nisa annabi lattunna ka ahadin min an-nisa in taqaytunna fala taqda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa alqur'ani shi ya fassara me ake nufi da lattunna ka ahadin min an-nisa ba dai dai kuke da sauran mata ba a cikin ayoyin da suka gabata wannan aya ya nisa annabi من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما فقلنا آير تفسر عبدنا أكيد في لستنك أحد من النساء إن كك إلي في جاء ننكا مكو لي ذنبي إن كك أيك اللادا za a ninka muku lada kaga ba magana shaida yake ba me ka magana shaida ga cikin ubangiji ya nasanta ka karar karu bai kuma ware yace banda mace mai suna kaza ba banda mace kai da kazo ka ware to anan Allah kake istidraki kenan shi ya faɗa a cikin alqur'ani din fastashhidu shahidain min rijali fa illam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani ممن ترضون من الشعراء ان تدل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وان اياتي لتزو اكم مغنى الشيده شيده في وقت اكو وتا ايه da ake maganar fifikon qurb abinan qurb na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da kusanci da manzon sallallahu alaihi wasallama to yana samun lada fiye da wanda ba shi da wannan kusanci ne aikin lada wanda kuma yake ya har ila yake da kusanci da shi in yi aikin laifi to yana samun kuma alhaki sama da wanda ba ya da wannan kusancin kamar yadda zaka je ka yi laifi a Makka ba daidai yake ka yi shi a Kano ba saboda can gurin yana da tsadasa yana da tsarki yana da ɗaukaka wanda babu wannan a Kano shi yasa wanda ya yi laifi a Makka ba daidai yake wanda zai yi laifi a Kano ba to haka wanda yake da nasaba da manzo sallallahu alaihi wasallam ليفنسى كمان زين الدين زين العابدين علي بن الحسين يكي فلا يكي شوى إنا قوانا آية تاشا في مجد مؤال البيت جد قاشيا نساء النبي الله يجي يجي تود مؤال البيت ذا مشكة شكي ما كدو واند يكي كي لغا شكي مهنا للادا نينكي واند كما يرشن abinda bai dace ba yana da alhaki linkin da za a ba mu wani shine ma'anar lasunna ka ahadin minan nisa ka ba ka dauki wani aya ka buga ta da wata aya dan ka kare ta ibnu taymiya har kawai a banza to ina ga wannan mu hakura da wannan tambaya dan na ga lokaci yayi kasar ya cika inda ta rubuto tambayoyi sai su hakuri a sati mai zuwa insha Allah وكتاب لوك تشيكي وانسى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.